بسم الله الرحمن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد وما سجرنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم
السلام
ورحمة الله وبركاته إن أكار قدي وع الله ميكومي ميكوة ديتارا مو أتسوانا مسلاتي ميسونا مسجد الفرقان لدعوة السلفية دكي ببان غرنا ميتنم بنتاريه نكوماسي أتكين كسر غانا أيام ماتشن أفريكا كما ناهير أفريكا تدونيا وانا أيام ماتشينا لحدي وانا أنش قدر اللي تنيكينا شاجر كينامكو دعوتا شوال هجرانا ردوبو تايا دريفو دا سلاتين wanda ake kwatanta shi da kalandar bature 4 ga watan 5 ga watan 10 watan October kenan shekara ta 2009 babu shakka nayi matukar farin ciki da Allah tabaraka wa ta'ala ya bani ikon kawo ziyara wannan gari mai dingin tarihi wanda tunda muka taso muna yan kanana da mayayyin mu dake gaban mu kowa yana jin labarin Kumashi kowa in ana maganar kasar Ghana inda ake fara fadi Kumashi wanda hakan ke nuna matsayin wannan babban gari da kuma irin tasirin sa a cikin al'amuran gudanarwa musamman ma janibin da musulmi ke da fada aji a wannan kasa ta Ghana kamar yadda ƴan uwa suka sani na baro Nigeria domin halarta wani taro babba da aka shirya a karkashin Al-Furqan Foundation da ke tamale a wannan kasa ta Ghana wanda kuma dalilin ziyara da wani dan uwa a cikin ku nan dan uwa Malam Ahmad ya kai Nigeria muka samu saduwa kuma har ma aka samu itisalat a tsakanina da wadansu daga cikin ƴan uwa masu karantarwa a wannan gari musamman a wannan masallaci kamar su Malam Najib da sauransu sai ya zama da na sanar zan zo Ghana sai ƴan uwa suka nemi in kawo ziyara kuma ban ji wani kaikayi a zuci ba domin na san ziyara dai ibada ce kuma aba ce wadda za ta bada damar a samu fa'idoji guda uku a ɓangare na farko dai zan zo in kawo ziyara da fatan in samu ladan ziyara na biyu zan zo in ga garin Kumasi don ban taba zuwa na uku zuwa na zai bada dama in ji waɗansu bayanai daga ƴan uwa dangane da al'amuran da'awa da ci gabanta da matsalolinta a wannan ƙasa kuma musamman a wannan gari na Kumasi ni ma in faɗa musu wani abu daga cikin irin abubuwan da muke fuskanta a can ta yadda za a samu wato tabadul na ra'ayoyi da kuma shawarwari ta yadda zan koma da guzuri mai yawa wanda nake fatan insha Allah ta'ala daga cikin hanyoyin da aka samu nasara anan in muka je muka tabbaka za mu samu nasara haka anan garin daga cikin hanyoyin da mu muka bi a can muka samu nasara akan waɗansu abubuwa idan aka ji su kuma aka yi amfani da su ana sa rai insha Allah ta'ala za a samu fa'ida don haka ina roƙon Allah tabaraka wa ta'ala mai kowa mai komai da ya sanya albarka a cikin wannan zaman namu bayan haka a lokacin da aka ce idan na zo ana son a gabatar da wata maƙala ko muhabara na yi ta tunani akan abin da zan gabatar dama gaskiya ko a Najeriya daga cikin manya-manyan matsaloli na a wajen muhabara akwai maganar a fawwala mani zaɓin maudu'i na kan sha wahala ƙwarai na fi sha'awar a bani maudu'in da ake so in magana kuma a matsayina na ɗalibin ilimi nakan so a bani akan lokaci ta yadda zan dan samu in dan rerewa wadansu bayanai da Allah zai saukake mani in zo in gabatar wa ƴan uwa. To sai zama a wannan karan ba haka bane, tunda dama ba tafiya ce tsarariya da aka yi don in zo kuma shi ba, kawai dai tunda Allah ya sa akwai munasabar zuwa din, sai zamanto babu hikima kawai a zo a wuce aiwa kasar kuma sai a sharuwan tsuntsaye. To ganin haka ne yasa na yi tunanin maimakon kawai in zo in dan yi maganganun da kila ba lallai zama da nizami ba, gara ni in yi wa kaina tunani sa'annan in zo in gabatar da dan wani abu wanda nake fatan insha Allah zai amfanar da mu a baki daya, ko dai ta hanyar ilmantarwa ko ta hanyar tunatarwa insha Allah tabaraka wa ta'ala. Allah tabaraka wa ta'ala ya mana muwafaka kuma ya sa mu dace. A yayin da Sheikh Najib yake kokarin gabatar da ni, yayi karambani guda biyu. Karambani na farko ya ce wai ina daga cikin manyan malamai a Najeriya, wannan maganar gaskiya akwai gyara, na da yadda ni ɗalibin ilimi ne kuma da'iya ne, wannan na yadda, ina roƙon Allah ta'ala ya tabbatar da mu akan haka din. Karambani na biyu da yayi ya ambaci Jami'atul Islamiyya ya kuma danganta ni da ita. Gaskiyar magana ban ma taɓa zuwa Jami'atul Islamiyya ba, inda da an ce haramin Madina ne kawai, tunda nan aka je ai sallah, to sai in ce na jaje. Amma dai ita kanta jami'a gaskiya ban taɓa zuwa ba. Ni dai na yi karatu ne na boko, wannan ita ce magana ta gaskiya, don ina karantarwa ne a sashin koyar da aikin akanta, wato Department of Accounting da ke Jami'ar Ahmadu Bello Zaria a Nigeria. Sai dai kawai a matsayina na musulmi wanda kuma Allah ya taimake shi ya samu iyayen da suka damu da ƴaƴansu a ɓangaren karatu, na ɗan taɓa karatu na Alƙur'ani irin na gida ɗin nan sosai, wato karatun allo na yi babbaƙo na yi farfaru, sannan na fara haɗa baki, kuma dai har Allah ta'ala ya sa na sauke Alƙur'anin ta haka. Sa'annan na fara karatun littafai su ƙawa'idi akhbari zuwa dai abin da Allah ya sauƙaƙe iya ran abin da zan iya sauƙaƙe. To tunda na ce na ɗan tsaro wani abu, abinda na tsaro ɗin na yi mashi take da sunan muhimmancin ilimi a rayuwar musulmi, da kuma kila irin ayyuka ko kuma a wato fawa'id ko amfani da ilimi zai wa musulmi, musamman a wannan ƙasa ta Ghana, inda muka tabbatar da ƙasar Ghana ƙasa ce ta al-aqalliyatul muslima, wato musulmi su ne ƴan kaɗan. Don haka akwai buƙatar mu ƙara fahimtar abinda ya kamata mu fuskanta, da kuma yadda ya kamata mu ƙoƙarin neman ilimi, da kuma hanyoyin da za mu bi don neman ilimin, da irin amfanin da ilimin zai mana musamman a wannan ƙasa. Ɗoriya akan abinda na tabbatar malamai a wannan ƙasa suna faɗi kullum dangane da harkar ilimi da kuma harkar da'awa da muhimmancin neman ilimi. Babu shakka ilimi shi ne mafificin abinda ya kamata kowane musulmi ya yi amfani da dukiyarsa da kuma lokacinsa wajen nema, domin ko babu wani abu a doron ƙasa da ya kai ilimi daraja. Da ilimi ne ake sanin Allah kuma abauta mashi, da ilimi ne ake sanin haƙoƙin kowane mai haƙƙi don a bashi. Shi ilimi haske ne wanda mai shi yake shiryuwa da shi zuwa ga hanyar Allah. Ilimi abu ne da yake gadar da takawa, kuma ilimi yana jawo daraja ga wanda asali mutane za su ga bai da daraja. Ilimi abu ne da ke kawo ɗaukaka ga wanda ya mallake shi, kuma ilimi shi ne ma'aunin halal da haram, domin da ilimi ne ake maganin cutar saɓani da rarraba a tsakanin musulmi. Da ilimi ne ake iya sanin abin da ya kamata a fuskanta na ƙalubale, da kuma irin gudunmuwar da kowane musulmi zai iya badawa don ci gaban addininsa. Neman ilimi ibada ce, kuma a rika yin bitar ilimi bayan an same shi to wannan nau'i ne na tasbih bincike akan ilimi nau'i ne na jihadi ka koyar da ilimi ga wanda bai da shi sadaka ne kuma idan ka yada ilimi a cikin jama'ar da ke da ilimi ko wanda ba su da shi to kai aikin lada idan kana kai kadai to in kana da ilimi zai dare maka kewa idan kana halin tafiya ilimi zai zame maka aboki idan ka samu kanka cikin matsala ilimi zai warware maka idan ka samu kanka cikin bakin ciki da damuwa ilimi zai sa ka samu sanyin zuciya da kuma kwanciyar hankali ba a sanin Allah a bauta masa sai ta hanyar ilimi ba a iya sanin matsayin Allah kuma a girmama shi sai ta hanyar ilimi wannan yasa ilimi ya zamanto mafi daraja mafi daukaka mafi muhimmanci kuma mafi kawowa dan adam ci gaba idan muka duba zamu ga a yau ilimi ne ake amfani da shi domin a auna irin ci gaban kowace al'umma duk al'umma da ci gaba a harkar duniya ko a harkar addini to ilimi ne ya mata jagoranci ya sa ta akan turba ya dora ta a matsayin da take ba mamaki al-Imam Ahmad ibn Hanbal Imam Ahlus Sunnah wal Jama'a rahimahullahu tabaarak wa ta'ala ya kasance yana cewa annasu muhtajuna ila al-ilm akthar min hajatihim ila ta'am wa sharab la'anna ta'am wa sharab yuhtaju ilayhi fil yawmi marra aw marratayn wal 'ilm yuhtaju ilayhi bi 'adad al-anfas mutane suna da buƙatar ilimi fiye da yadda suke da buƙatar abinci da abin sha domin abinci da abin sha abu ne da ake buƙata a kowane yini ko a kowace rana sau ɗaya ko sau biyu amma ilimi duk numfashi da zaka yi duk numfashi da zaka yi kana buƙatar ilimi a shekenan babu shakka ilimi abu ne muhimmi wannan yasa al-Imam Shafi'i Muhammad ibn Idris rahimahullahu tabaraka wa ta'ala faqihul umma ya kasance yana cewa wanda duk yake neman duniya to fa alaihi bil ilm wanda yake neman lahira fa alaihi bil ilm wanda yake neman duniya da lahira baki daya fa alaihi bil ilm kalmar ilmi kalma ce ta larabci al-ilm sai dai duk wani mai jin Hausa yana iya fahimtar kalmar ilmi saboda Bahaushe ya Hausantar da kalmar ilmi har ma za a iya cewa wani mai ilimi ne kowa da mara ilimi ne kuma da an faɗi za a gane to amma a harshen Larabci kamar yadda ya zo cikin al-Misbahul Munir an ce al-ilm da al-yaqin dukkansu abu ɗaya ne akan ce alima ya'lamu idza tayaqqan wato ya sani ko yana sani in ya zama yana da yaqini da sakankancewa ina fatar Hausar dawa za ku iya fahimtar ta sosai saboda na san cewa akwai dan bambanci dangane da irin Hausar da muke tsakani na da ku haka nan sukan ce al-ma'rifa duk dai ma'anar su kusan ɗaya da al-ilm abinda ake nufi da al-ma'rifa ko al-ilm din shine abinda aka riga aka sani bayan da ba a san shi ba amma a cikin al-qamus al-muhit an ce kalmar ilimi masdari ne na alimahu kamar sami'ahu ilman wato da kisra kenan na ainin ko a ce arahu wato ya sani akan ce alima huwa fi nafsi akan ce rajulun alim ko alim shi kuma wato jam'in sa sai a ce ulama akan ce allam kamar juhal duk waɗannan a harshen Larabci ana amfani da wannan kalma ta ilimi bisa waɗannan hanyoyi amma a wajen malamai na shari'a akwai fassarori da dama da malamai suka ba kalmar al-ilm sai dai shi babban malamin nan Sheikh Muhammad ibn Salih al-Uthaymeen rahmatullahi alayhi rahmatan wasi'a a cikin mashhurin littafinsa al-ilm ko kuma kitabul ilm ya ce ai kalmar ilimi ai ta fi ƙarfin ba a fassara ta ya baka fassara ilimi ai ba ta yiwuwa wasu kuma suka ce a ilimi da ba a yi fassarawa to ga dai fassarawa daban-daban da malamai suka bada amma a taƙaice ana iya cewa ilimi ya kunshi ma'arifatu shay ala ma huwa bih, wato asan abu akan yadda yake. To in ka san abu bisa yadda yake, to an samu ilimi. Ashe da za ka san abu amma sabanin yadda yake a hakika, to wannan ba ilimi sunan shi ba. Ai ya ce mashi dai wani abu daban amma ba ilimi ba. Dai ma wani ya kira shi rudu ko rudani, amma ba zai zama ilimi ba har sai idan an san shi a bisa yadda yake. Lafazin ilimi ya zo a cikin Alkur'ani a wurare daban-daban, kuma tasrifat ɗin shi, wato yadda salon canza kalmomi suke a harshen Larabci, ya zo a Kur'ani fiye da wurare 750. Sannan shi kansa lafazin ilimin a wajen ma'ana a Kur'ani a mafi yawan wurare ya zo ne da ma'ana ta sanin abu bisa yaƙini, kamar yadda Allah tabaraka wa ta'ala a suratul baqara sura ta 2 aya ta 210 wato aya ta 77 yace a wala ya'lamuna anna allaha ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun, shin su ba su san Allah ya san inda suke koyewa da abinda suke bayyanawa ba? Ilmu Allah anan ana nufin ilmu, wato al-ilmu al-ilmu ne bi shay'i ala haqiqatihi, kuma ilimi ne wanda yake da yaqini a cikin sa. To galibi a Qur'ani kalmar ilm a haka ta zo. To sai dai kalmar ilm ta zo da waɗansu ma'anoni daban-daban a cikin Alƙur'ani, ba ma'ana ta yaƙini ba. Misali, kalmar ta zo da ma'ana ta ar-ru'ya, gani, a ga abu, kamar yadda ya zo a cikin suratu Ali Imran aya ta 242, faɗin Allah tabaraka wa ta'ala, amma sibtum an tadkhulul janna ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم انمرن ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم انا نفهم واتو غني ne shin kuna zato kuna tsammani za ku shiga aljanna alhali Allah ya ga wadanda suka yi imani na gaskiya a cikin ku? Anan al-ilmu ya zo bi ma'ana ta ar-ru'ya. Haka nan ma fadin Allah ta'ala, وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول مما ينقلب على عقبيه. أولا آية إلا لنعلم أي ما نص إلا لنرى 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 كما يقول في سورة البقرة آية 43. هكذا كلمة العلم تكذول معناتها الإذن أباد إذني أي يردد ونعو. Daga cikin irin waɗannan wurare da kalmar ilmu ta zo da ma'ana ta al-ithnu, akwai faɗin Allah ta'ala a cikin suratul Hud aya ta 14, fa'lamu annama unzila bi'ilmillah, fa'lamu annama unzila bi'ilmillah, ka sani cewa an saukar da shi ne bi'ilmillah ay bi'iznillah, an saukar da Qur'ani ne da iznin Allah. Kamar yadda muqatil Allah jikansa da gafara yace ma'anar ilmin lahi ana nufin bi'iznillah. Haka nan kalmar al-ilmu takan zo da ma'ana ta addini, wato addini ma gaba daya, kamar yadda yazo a cikin suratul baqara aya ta 120, fadin Allah tabaraka wa ta'ala, wa la in tabata ahwa'ahum ba'da alladhi ja'aka min al-ilm ma laka min Allahi min wali wa la nasir. Ai idan ka bi san zuciyar ahlul kitab yahudu da nasara bayan abin da yazo maka ba'da ma ja'aka min al-ilmi, bayan abin da yazo maka min al-ilmi ay min ad-dini malaka min Allahi min waliyyin wala nasir, to baka da wani mataimaki ko wani majibincin lamari daga Allah ta'ala. Bayan wannan kalmar al-ilm ta zo da ma'ana ta ad-dalil ko kuma al-hujja, wato al-ilmu bi ma'ana ad-dalil ko kuma bi ma'ana al-hujja. Misali fadin Allah tabaraka wa ta'ala a cikin suratul an'am aya ta 148, Allah tabaraka wa ta'ala ya ce, qul hal 'indakum min 'ilmin fatukhrijuhu lana, hal 'indakum min 'ilmin ay hal 'indakum min dalilin hal 'indakum min hujjatin. Ashe kalmar al-ilmu anan ya tazo ne bi ma'ana ad-dalil ko kuma bi ma'ana al-hujja, kamar yadda al-Imam al-Baghawi a cikin tafsirinsa ya fassara. Haka nan kalmar al-ilm ta zo da ma'ana ta annubuwa annabta baki daya domin Allah tabaaraka wa ta'ala yace waliya'lamal mu'minin waliya'lamal ladina nafaqu afwan fadin Allah ta'ala cikin suratu yusuf ayata 122 walamma balaga ashudda ataynahu hukman wa ilma walamma balaga ashudda yayin da annabi yusuf ya kai wato karfi sosai kamar shekara 40 kenan da malamai suke cewa ataynahu hukman sai muka bashi hukunci shugabanci kenan wa ilma kuma annabta anan al ilmu bi ma'ana an nubuwa bayan wannan wato kalmar al ilmu ta zo da ma'ana ta at-tamyiz wato bambancewa a bambance tsakanin daidai da abin da ba daidai ba gaskiya da ƙarya imani da kafirci musulunci da wani sa halal da haram wato at-tamyiz kenan kalmar ta zo a wurare da yawa misali cikin suratu al-imran ayat 166 da zuwa 167 Allah ta'ala ya ce wal ya'lamul mu'minin wal ya'lamul ladina nafaqu domin Allah ya san waɗanda suka yi imani na gaskiya kuma ya san waɗanda suka yi munafunci wannan al-imam ibn kathir rahimahullahu ta'ala yadda ya fassara kalmar kenan bayan nan kalmar al-ilmu ta zo da ma'ana ta al-fadlu falala al-fadlu falala falalar Allah ta'ala misali cikin suratul qasas aya ta 78 Allah tabaaraka wa ta'ala ya ce yana ba mu labari game da qarun wanda Allah ta'ala ya ce inna qaruna kana min qaumi musa fa baga alai wa atainahu min al-kunuz ma inna mafatihahu latanu'u bil usbati ulil quwwa id qala lahu qawmuhu la tafrah inna allaha la yuhibbu al-farihin Allah ba mu labarin qaruna da mutumin kirki ne yana tare da annabi Musa Allah sai ya bashi wadata bayan da yana cikin talauci sai zama wannan wadatar ta zama dalilin halaka a gare shi to lokacin da mutanen sa ke masa wa'azi cewa kai karfa kai takama kai alfari kai fariya kai boroko ka nuna kai wani mutum ne bayan da kai ba komai bane kuma sai yace inna ma utituhu ala ilmin indi ai inna ma utituhu bi fadlin ma'anar anan wato ala ilmin ay ala fadlin ma'ana bisa falalati wato wani matsayi ne an bani dukiya saboda falalata saboda matsayina saboda darajata kina ashe kalmar al-ilmu za ta iya zuwa da ma'ana ta al-fadlu haka nan kalmar al-ilm takan zo da ma'ana ta ilimin kansa kamar yadda Allah tabaaraka wa ta'ala wato ya fadi a wurare da yawa da muka yi ishara a baya sannan kalmar al-ilm ko lafazin al-ilm na zuwa da ma'ana ta abinda mutane suka dauka ilimi ne alhali ba ilimi bane kamar yadda Allah tabaaraka wa ta'ala ya fadi a cikin wato suratu ghafir aya ta 83 fadin Allah tabaaraka wa ta'ala wa farihu ko farihu bima indahu min al-ilm sun yi alfahari da abinda yake tare da su na ilimi alhali shi wannan ilimin kuma ba gaskiya bane zato ne wannan sai suka yi fariya suka yi takama suka nuna suna farin ciki da wannan ilimi alhali ko ba ilimi ne na gaskiya ba haka nan a cikin suratul an'am aya ta 148 Allah ta'ala ya ce qul hal indakum min ilmin fatukhrijuhu lana in tattabi'una illa adh-dhann wa in antum illa takhrusun ashe kenan abinda mutum ke dauka ko yake zaton ilimi ne alhali ba ilimi bane a hakika to wannan ma kalmar al-ilmu ta zo da wannan ma'anar a cikin Al-Qur'ani kenan ba ya ganin lafazin ilimi wato lafazi ne mai fadi kuma ya zo da ma'anoni da yawan gaske kalmar ta zo da ma'anoni iri-iri gwargwadon siyakin aya da madlul dinta da yadda ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam ya fassara ta ko sahabbai ko tabi'i ko atba'u tabi'in ko sauran manyan malamai na salaf da ma waɗanda suke a wannan zamani suka fassara to wannan shine yadda ya kamata mu fassara kalma zai zama haƙari kai ka daukar wa kanka ragaman fassara kalma kai kadai a yau a garin ku mashi mu tambaye ka man salafuka waye riga ka fassara kalmar a irin wannan fassara baka da kowa anta salaf wahdaka kai kadai kaga wannan ba zai yi ba a cikin hankali inda a wajen masu hankali da haka takaice dai ilimi ya kunshi sanin abu a yadda yake idan malamai suka ce ilm a asali to suna nufin ilmul kitabi was sunnati sahiha kamar da Sheikhul Islam Ahmad ibn Abdul Halim ibn Taymiyyah al-Harrani Sheikhul Islam rahimahullahu ta'ala ya fadi a cikin majmu'ul fatawa da kuma littafin ko risalar al-ubudiyya cewa duk lokacin da aka fadi kalmar al-ilm a wajen malamai magabata suna nufin ilmul kitabi was sunnati sahiha to amma ilimi a yau a amu min zalika ana daukan shi da fadi duk wani ilimi mai amfani sawa'un ilimi ne na shari'a wanda za a ce qala Allah qala rasul qala sahaba ko qala ulama ko ilimi ne na koyar sana'a wanda zaka je kai abinda zai baka dama ka samu halal da shi domin ka rayu cikin aminci da kuma samun yanayin da zaka bauta wa Allah kai da awa shi ma wannan ana daukan shi da ma'ana ta ilimi to amma shi ilimin shari'an kansa yana da falala mai yawa kuma yana da waɗansu abubuwa da suka kebance shi saboda yanayin lokaci da kuma kasancewar ina sa rai dukkanin ɗaliban ilimi ne suka taru ba sai mun ta zubo ayoyin muna fassara su ba amma zan ta muku ishara da ayoyin inda suke surar da suke da kuma rakamin ayar ta yadda wanda ke buƙatar ƙarin bayani sai ya koma ya duba Qur'ani kuma ya wato samu isti'ana da littafin tafsiri domin ya ga yadda malamai suka fassara misali Allah tabaraka wa ta'ala ya tabbatar mana cewa ilimi haske ne wanda ke nunawa mutane bambanci tsakanin gaskiya da ƙarya kamar yadda yake cikin suratul saba'in sura ta 34 aya ta 6 ilimi yana gadar da tsoron Allah kamar yadda yake cikin suratul isra sura ta 17 aya ta 107 zuwa aya ta 109 ilimi shine mafificin jihadi kamar yadda yake cikin suratul furqan sura ta 25 aya ta 52 in kun karanta wannan ayar ko hada da maganar Sheikhul Islam Ibn al-Qayyim al-Jawziyyah rahimahullahu ta'ala a cikin littafin Zadul Ma'ad fi hadi khair al-ibad yana maganar cewa akbarul jihadaini shine al-jihad bil ilm domin Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wajahiduhum bihi jihadan kabira sai ce wa hadha ya'ni anna al-jihad bil ilm huwa akbarul jihadaini don haka ashe ilimi ka nemi ilimi ka kuma karantar da shi to wannan jihadi ne babu kamar shi shi yasa aka rawaito daga Abu Darda rahimahullahu ta'ala wa radiyallahu anhu ardahu yana cewa man ra'a anna al-ghuduwa war rawaha li talab al-ilm laysa bi jihadin faqad naqasa fi aqlihi wa ra'yihi wanda duke ganin akai akawo safi da yamma wajen neman ilimi ba jihadi bane to wannan yana da takwar kwakwalwa mahaukaci ne shi domin duk mai hankali ya san neman ilimi nau'i ne na jihadi ilimi alama ce ta masu imani kamar yadda yazo cikin suratul munafiqun sura ta 63 aya ta 8 kamar yadda Allah ta'ala ce walakinnal munafiqina la ya'lamuna mafhumul mukhalafa shine almu'minuna ya'lamuna ilman yaqinan ilimi baya yankewa wai dan mutun ya mutu dan ka mutu indai kana da ilimi ka kuma karantar da ilimi to lada da amfanin da yankewa kamar yadda hadisin Muslim yazo idza mata ibn adam in kafa amaluhu illa min salasati ashiya daga cikin su ne aw ilmin yuntafa'u bih ko mutun ya bar ilimin da ake amfani da shi kai karatu ka rubuta littafai mutane na karantawa ko kai karatu ka zo masallaci ka karantar kai muhadarat ka dauko wato matsaloli na ilimi ka wararewa mutane ko ka mutu ilimin yana nan ana amfana da shi yana daga cikin sadakatun jariya da Muhammad sallallahu alaihi wa sallama ya tabbata dukkan wani abu a duniya tsinuwa ta Allah na fada mishi ko me in banda zikirin Allah amma zikirin sunna sai kuma ilimi da duk abin da ke dandaganta dangantaka da ilimi kamar yadda hadisi sahihi yazo a cikin sunan Tirmidhi haka ne ilimi alama ce ta alkhairi dan da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din wanda duk Allah yake nufin sa da alkhairi to yana fahimtar da shi addini ashe kenan ilimi alama ce ta Allah yana nufin ka da mene da alkhairi kamar yadda hadisi ya tabbata a cikin surah wato a cikin sunan Baihaqi kuma dama akwai hadisi Bukhari akan haka ilimi abu ne da ke shigar da mai neman sa zuwa ga hanyar aljanna kamar yadda hadisi yazo cikin sahih muslim wanda al-imam an-nawawi ya kawo cikin al-arba'un an-nawawiyin sa haka nan saboda falalar ilimi Allah tabaraka wa ta'ala har goyi yayi wa annabawa ka duba qur'ani kakaf da inda Allah yayi wa annabawa goyi irin gorin da ya musu akan ilimi a baka ilimi to ya kamata ka gode wa Allah akan ilimi domin kai baka kai kowan komai ba annabinka annabi Muhammad dan Abdullah sallallahu alaihi wa sallama wanda ba ayi kaman sa ba kuma za ayi kaman sa ba shi kansa Allah yayi masa gori akan ya bashi ilimi kafin shi an yi wa annabi Yusuf gori akan ilimi an yi wa annabi Musa gori akan ilimi an yi wa annabi Isa gori akan ilimi dangane da annabi Yusuf ku karanta suratul Yusuf sura ta 15 ta 22 annabi Musa ku karanta suratul Qasas sura ta 28 aya ta 14 annabi Isa ku karanta suratul Maida sura ta 5 aya ta 110 annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama Allah ya masa gori ya ce ya bashi ilimi ya bashi ilimi walla fadlullahi alayka kafin wannan Allah ta'ala ya ce laqad manna Allahu ala almu'minina idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu alayhim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhum alkitaba wal hikma awalori kuma Allah ta'ala ya ce wa 'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana tabillahi 'alayka 'azima shekenan falalace akai wa annabi sallallahu alaihi wa sallama kamar yadda yazo cikin suratul nisa sura ta 4 ayata 117 bayan wannan ɗan uwa ilimi yake banta da waɗansu abubuwa guda shida waɗannan abubuwan shida idan ka dauke su ka hada su wuri daya babu wani abu a duniya da ya samu waɗannan kebance din ko mu mai zat din kamar ilimi ilimi shine kadai gadon annabawa ko sun murna abu da ilimi domin hadisi ya tabbata annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce malamai magada annabawa ne su kuma annabawa ba su bar zinare ko azurfa ba don a gada abinda suka bari na gado shine mene ilimi wanda duk ya samu ilimi to ya samu gado mai yawan gaske wannan yasa Abu Huraira radiyallahu anhu ardahu wata rana ya shiga kasuwar Madina sai ya ga mutane ana ta hada-hadar kasuwanci kamar yadda ake a nan kumashi wanda ita ce cibiyar kasuwanci a kasar Ghana baki daya to sai tara ana ta hada-hada na sayar maka wannan hadan nawa take ana ta abin nan sai ya tsaya yayi kira yace ya ku mutane menene kuke yi anan ga gadan manzon Allah can sallallahu alaihi wa alihi wasallama ana rabawa a cikin masallaci haba gadan annabi wasa ne mutane aka rufe shago wasu ma ba su rufe ba su kama hanya da gudu aka tafi dan a samu gadan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna zuwa sai su ga an yi jil wato da'irat daban-daban jilsat halakat iri-iri nan ana karatu can ana karatu sai suka ce ina gadan annabin yake mun zo mu karbi namu sai Abu Huraira yace shine ilimin da ko ga ana karantarwa ai manzo Allah ya zauna gado ba sai wannan ilimi a shekenan kun ga annabawa ba su bar gado ko dai ba sai ilimi kenan ilimi shi kadai ne gadan annabawa abu na biyu da ya bambanta ilimi da kowane abu a duniya ilimin nan shine kadai aka cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya roki Allah ya kara mishi kun banda ilimi akwai abin da aka ce annabi ya roki kari shi da ake kawo mai dukiya nan take ya rabar da ita sai bukata amma ilimi fa maiki sallallahu alaihi wa sallama Allah ta'ala ce masa yayi qul rabbi zidni ilma in banda ilimi wanne ne menene aka ce annabi ne mu kare wajen Allah sallallahu alaihi wa sallama abu na uku na keɓance-keɓancen ilimi shine duk ƙur'ani gaba ɗaya babu abinda Allah ya siffanta kansa da shi kamar ilimi ya siffanta kansa da abubuwa da yawa amma babu abinda ya kai yawan siffanta wanda Allah ya yi da shi kamar ilimi ba shi yasa wani cikin hikima yake cewa ilmun alimun wa aqalun aqil ikhtalafa man dhallazi minhumā kad ahraza ash-sharafa fal aqalu afal ilmu qala ana ahrastu ghayatahu wal aqalu qala ana ar-rahmān bi'urifa fa afsaha al-ilmu ifsahan wa qala lahu bi'ayyina Allahu fi furqanihi ittafaqa fabana lil-aqali anna al-ilma sayyidahu فَبَانَ الْعَقْلِ أَنَّ الْعِلْمَ سَيِّدُهُ فَقَبَّلَ الْعَقْلُ رَأْسَ الْعِلْمِ وَانْصَرَفَ aka ce da ilimi da hankali sun yi sabani sun yi jayayya wanne ne cikin su ya samu daukaka da tafi ta daya ilimi yake ni har ni ilimi na tika daukaka ya kai hankali hankali yace ai da ni ne Allah ya fahimta da dan adam wanda bai da hankali ne shi babba ashe in hankali abu ne muhimmi hankali ya kawo hujja ko bai kawo ba sai ilimi yayi masa fasaha yace to naji da ni da kai wane ne Allah ya siffantu da shi a Qur'ani kaji Allah ya ce innahu aqilun ko aqilun duk Qur'ani akwai wa kana Allahu aqilan duk Qur'ani akwai innallaha aqilun ko aqilun akwai shi amma wa kana Allahu aliman hakima innahu huwal alimul hakim wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun duk masadir gaba daya na ilimi qur'ani yayi amfani da shi a sheke nan wannan yana nuna ke bincin ilimi wanda yake da shi akan saura abu na hudu shine kowane mutum yana farin cikin an ce mishi yana da ilimi ko da ko jahili ne amma kishiyar ilimi menene jahilci kowane mutum baya sa a ce mai jahili ko da jahili ne ke da duk kowa yana so a ce mai malam ko da bai da malintar amma ba wanda ke so a ce mai jahili ko da jahili ne ko ba haka bane yan uwa abu na biyar ilimi shi kadai ne baya raguwa wai dan ka ba da shi ne raguwa baya raguwa shi kam kana ba da shi ne ma yana karuwa innam al-ilm bi ta'allum koyo ake yi ana karuwa da shi kana koyarwa kana kara fahimtar sa in ko kudi ne kana da sidin gana guda goma ka ba wani guda biyu yaya idan mulki ne kana da bangarori ko kauyuka guda 20 karkashin ka sai ka dauki guda uku ka ba wani ka karage amma ilimi kana da ilimi ka karanta har muqamatul hariri ka karanta muktasar khalil da shuruf dinsa ka karanta ulum alquran musalahul hadith usul alfiqh qawaid al-lugha al-arabiyya duk ka karanta sai ka tara dalibai guda dubu ka karanta da su shekara dubu ilimin ka karuwa yayi ko raguwa yayi karuwa yayi ashe kenan ilimi ne kadai ake bada shi bai raguwa bayan wannan abu na shida ilimi baya karewa ilimi baya karewa ko wani abu zai iya kariya amma banda ilimi mutane ne muka san suna da mulki sai a ce Allah sarki da fa wani mai mulki ne yanzu ba babu da wani mai kudi ne yanzu ba babu akwai wanda aka taba ji an ce Allah sarki da wani malami ne ya zama jahili ko da wani mai ilimi ne zai ilimin ya kare akwai to kun ga waɗannan sune khasa'is wa mumayyizat na al-ilm shin ya kamata a nemi ilimi ko bai kamata ba waɗanda ke da ilimin yan mutane ne a wajen Allah tabaraka wa ta'ala da kuma cikin mutane a nan duniya malamai masu matsayi ne babba matsayinsu kuma bayyani ne a cikin alqur'ani misali Allah tabaraka wa ta'ala cikin suratul ali imran sura ta 3 aya ta 79 da cikin suratul ma'ida sura ta 5 aya ta 44 ya nuna mana cewa malamai su ne waɗanda ke yi wa al'umma tarbiyya su ne suke yin tarbiyyar al'umma akan mene akan ilimi bayan wannan su ne masu yi wa al'umma shugabanci in dai sun nazarci takawa da haƙuri kamar yadda ya zo cikin suratul bakara sura ta 2 aya ta 248 da suratul sajada sura ta 32 aya ta 24 malamai na daga cikin ulul amr minkum da Allah ta'ala ce ya ayyuhal ladina amanu ati'u allaha wa ati'u ar-rasula wa ulil amri minkum domin kuwa al-imam ibn al-qayyim al-jawziyya da yazo yana magana akan wannan aya cikin suratul nisa'i sura ta 4 aya ta 59 cikin ilamul muwaqqi'in rabbil alamin insa sai yace ku sani fa ta'atul umara tabu li ta'atul ulama su kansu ma shugabannin ba a musu biyayya sai idan abinda suka ce yayi daidai da abinda malamai suka ce a cikin malamai na daga cikin me ulul amr a cikin al'umma malamai su ne ahlul zikr wadanda ake yi wa tambaya musamman ma al-masail al-mudmahilla in aka samu mas'aloli masu yan sha'ani wadanda gane suke da wuya a lokacin rikici to malamai su ake komawa gare su kamar yadda yake cikin suratul nahl sura ta 16 sura ta 16 da aya ta 43 da suratul anbiya sura ta 21 aya ta 7 Allah ta fasalu ahlaz zikri in kuntum la ta'lamuna duk lokacin da aka samu matsala mai girma ta uku to malamai su za a koma a tambaye su akan wani al'amari na security ko ilimi ne tattalin arziki ko matsalar siyasa ko matsalar shugabanci malamai su ake komawa gare su domin kamar yadda wani magabaci yake cewa idza aqbala al fitna arafaha kullu alimi wa idza adbarat al fitna arafaha kullu jahilin in fitina ta jiyo ta fuskanto to duk wani malami zai iya gane fitina ce zai tsawatar da mutane ya nuna musu ita shi jahili ba zai gane ba amma in fitina ta jiyo baya to shi jahili a lokacin zai nuna karambani yake ya san saboda haka ashe su malamai su ake komawa zuwa gare su tunda Allah ta'ala a cikin suratul nisa sura ta 83 ya ce wa idza ja'ahum amrun min al-amni aw al-khawfi adha'u bih wa la radduhu ila ar-rasul wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbiqunahu minhum alladhina yastanbiqunahu minhum hum al-ulama malamai sune wadanda Allah tabaaraka wa ta'ala ya gama shaidar su da shaidar sa ya yadda su dinnan shaidar su karbabbiya ce a wurin shi shahidallahu annahu la ilaha illahu wal mala'ika wa ulul ilmi qa'iman bil qist idan banda malamai su waye Allah ya yadda shaidar su a cikin mutane shesa ibnu abdul barri al maliki rahimahullahu ta'ala a cikin jami'u bayan al ilmi wa fadlihi ya kasance yana cewa tunda Allah ya takaita mutane ya takaita abubuwa uku bada'a bi nafsihi wa sanna bi mala'ikatihi wa sallasa bil ulama to shikenan intaha al amr ba wanda shaidar sa take karbabbiya a wajen Allah sai malami sai kuma wanda ya bi hanyar malamai in banda shi ko wane ne mutum to ya sani shaidar sa dai ba a karbanta sura al-imran sura ta 3 kina ayat 18 sune wadanda in aka bi su ake shiriwa Allah ba mu labarin Annabi Ibrahim da baban sa Azar Annabi Ibrahim Khalilullah alayhi wassalam a cikin surat Maryam yana ba mu labari inda Annabi Ibrahim cikin baban sa wa'azi yana cewa ya abati inni ja'ani min al-ilmi ma lam ya'tik fattabi'ni ahdika siratan sawiya a shekenan aka bi malamai to za a shiryu zuwa ga hanya mai kakkiya wadda take babu karkata cikin ta kamar yadda yazo cikin suratul maryam sura ta 19 aya ta 43 malamai sune magadan annabawa al-ulama'u warasatul anbiya kamar yadda yazo cikin hadisin abu daud da tirmidhi malamai sune masu tsoron Allah kamar yadda yazo cikin suratul fatir sura ta 35 aya ta 28 innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama ibn abdul barr al-maliki rahimahullahu ta'ala yace idan da akwai wani banda malamai da Allah ya faɗi to tunda Allah bai faɗi wani ba sai malamai to ko dai ka zama malami ne ko ka zama mai neman ilimi ga malamai in ko ba haka ba to tsoron Allah dai ka da ji labarin shi a cikin wato karatun da ake na masallaci malamai suna daga cikin waɗanda Allah yake ɗaukaka darajojin su kamar yadda yazo cikin suratul mujadala sura ta 58 aya ta 11 Allah ta'ala yake yarfa Allahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat kuma suna daga cikin waɗanda fuskokin su suka fi haske a ranar kiyama kamar yadda hadisi yazo wato tabbatacce bisa addu'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda al-imamu Abu Dawud a cikin musnad al-imamu Ahmad a cikin musnad da Abu Dawud da Tirmidhi da Ibn Majah kowannen sa cikin sunan din sa suka karrata malamai na daga cikin wadanda Allah yake nufin su da alkhairi kamar yadda hadisi yake cikin Bukhari da Muslim su malamai su ne Allah ya horewa kowanne abu a duniya sai yayi malamai addu'a sai ya neman musu gafaran Allah hatta ma kifi ke cikin kogi hatta tururuwa da ke cikin ramunta Allah da mala'iku suna yin salati ga masu ilimi masu koyar da mutane alkhairi kuma da ma su ne yayi mafi alkhairi khairukum man ta'allama alqur'ana wa 'allama manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yace lalle Allah da mala'ikunsa da mutane da duk waɗanda ke sama da ƙasa hatta tsuntsu da ke shawagi a sama hatta kifi da ke cikin teku hatta tururuwa da ke cikin raminta suna yin addu'ar alkhairi ga masu karantar da mutane alkhairi Abu Ya'la shere ce wannan hadisi kai barin gaya muku manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ya bar wasiya game da masu neman ilimi da karantar da ilimi in sun zo a girmama su Annabi sallallahu alaihi wasallama yace nan gaba waɗanda zan bar wasiya game da su a gare ku za su zo in sun zo ku girmama su aka ce su wane ne waɗanda ka bar wasiya game da su yace su ne masu neman ilimi kuma suna karantar da mutane ilimi ashe wannan alkhairi ne babba wanda hadisin Ibn Majah rawaito kuma hadisi ne tabbatacce to yan uwa daga waɗannan bayanai ina ganin za mu fahimtar cewa ilimi abu ne mai daraja ilimi abu ne mai girma yana da abubuwan da suka keɓance shi akan sauran dukkan abubuwa na duniya sannan masu ilimi suna da matsayi babba suna da falala da daraja mai girma a wajen Allah tabaraka wata'ala to bayan nan yaya ilimi ya rabu me ya raba rabai ilimi ko menene hukuncin neman kowane ilimin daga cikin su malamai sun raba ilimi ta hanyoyi daban-daban misali Abu Hamid al-Ghazali a cikin Ihya Ulumuddin dinsa ya raba ilimi zuwa ga matakai guda uku yace ilimi idan mun dauke shi sala'akari da asalin shi kuma yace ilimi aka shi gida biyu akwai ilimi saukakke wanda aka yi wahayin sa wanda aka koya daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da kuma ilimin da ba saukakke ba amma ana iya samun shi ta hanyar zurfafa tunani ko ta hanyar gogayya ko ta hanyar sauraro hanyar zurfafa tunani ya hada da ilimi wato na lissafi kenan hanyar kuma gogayya ta hada da ilimin likitanci hanyar saurare ya hada da ilimi na harsuna ko yarurruka yace idan muna so mu dubi ilimi ta bangaren hukuncin neman sa to ilimi ya kasu gida biyu akwai ilimin da neman sa wajibi ne akan kowa wannan shine ilimi na fardul ain kamar ilimin yadda za a bauta wa Allah ayi sallah ayi azumi ilimin zakka ga wanda yake da hali ya bada zakka ilimin aikin haji ga wanda zai tafi aikin haji ilimin aure ga wanda lokacin yin auren sa yayi ilimin kasuwanci ga dan kasuwa da sauran nau'o'in ilimi doriya akan ilimin sanin Allah wato ilimin tauhidi yace nau'i na biyu shine ilimin da yake wajibi ne akan al'umma baki daya wato fardul kifaya wanda idan wadansu suka sani sun daukewa wasu kamar ilimin noma dole ne a samu kwararrun manoma a cikin ku anan kuma shi in ba a samu ga dukkan ku kun yi saban Allah kamar ilimin likitanci dole ne a samu likitoci a cikin ku ba lalle ba daidai bane ku zauna ya zama sai wadanda ba musulmi bane za su kware a likitanci dole ku ko a Ghana ko a wata kasa dole ku samu wakilai da za su je su nemi ilimin likitanci zama kwararren likitoci ko ilimin jinya ko ilimin nas ko ilimin karban haihuwa da sauransu haka nan ilimin har hada magunguna kamar ilimin pharmacy kenan dole ne a samu kwararru na pharmacist a cikin ku dole ne in ba ku nemi malamai wato wadanda za su je su nemi ilimin hada magunguna ba a cikin ku anan kuma shi to duk musulmin kuma shi sun saba wa Allah amma kuka samu gargadan wadanda in kuka same su za su yi wakiltan ku to shikenan wanda ma ya isa haka nan ilimin zane-zane kamar ilimin zanen gida architecture dole ne ku samu kwararru wajen iya zana gida da injiniya na sanin yadda ilimin gida da gini yake in ba ku samu ba kun yi laifi kamar ilimin kimiyya da fasaha dole a samu kwararrun masana ilimin kimiyya da fasaha da na'ura mai kwakwalwa kamar kwamfuta dole a samu ku zama kuna da kwararru a cikin ku in yi zama duk kun zauna kun yi karatun nan a kumashi sai dai sai da goro ko sai da atamfa kawai kuka iya to dukkan ku kun saba wa Allah domin abu ne da kuke bukata dole a samu tuci wasu sai da goro wasu noma wasu kiwon kaji wasu zama injiniyoyi wasu likitoci wasu malaman makaranta wasu wanda suka kware wajen kafinta wasu su iya gini wasu su iya nau'o'in sana'o'i daban-daban dole ne ku samu wakilci a cikin waɗannan ɓangarori mataki na uku inji Al-Ghazali shine idan mun dubi ilimi a matsayin shi ma iya cewa inji shi ilimi ya kasu gida uku akwai ilimi wanda ake da tsananin bukata dole a neme shi kenan akwai ilimin da yake ba dole ne a nema ba amma ya halasta a nema akwai ilimin da yake kuma neman shi ma haramun ne kamar ilimin sanin gaibi in akwai hanyar da zaka iya bi ka nemi wannan ilimin to haramun ne domin ko sanin gaibi nau'i ne na tarayya da Allah tabaraka wa ta'ala amma shi Dr. Yusuf ibn Abdullah Al-Qardawi a cikin littafin sa Ar-Rasul wal Ilm ya kasa ilimi gida biyu yace ilimi ya kunshi ilimin shari'a da kuma ilimin sana'a neman ilimin shari'a domin a yi abin da Allah ya dorawa kowane bawa to wannan wajibi ne akan kowane musulmi kamar yadda yake cikin suratul Nahl sura ta 16 aya ta 43 da suratul Anbiya sura ta 21 aya ta 7 fadin Allah ta'ala fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun haka na cikin suratul Muhammad sura ta 47 aya ta 19 Allah ta'ala fa'lam annahu la ilaha illa Allah واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم فاعلم الامام البخاري باب غدا يتي العلم قبل العمل العلم قبل العمل دول ne ya zama an yi ilimi kafin aiki domin ko idan baka da ilimin abu ba za ka iya sanin shi ba balle ka ba balle kai abin da ake so game da shi in baka san Allah ba ka san tauhidin sa na rububiyya da uluhiyya da al-asma'u wa sifat da lawazim din da dawabit na wannan tauhidin ka san ahkam na shari'a ka san ahkamul halal wal haram ya za ka bautawa Allah ba za ka iya saboda haka dole a nemi wannan ilimi haka na hadisi ya zo al-imamu tabarani ya rawaito manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya ce talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin a wata ruwayar ala kulli mu'minin neman ilimi farilla ne akan kowane musulmi ko kuma neman ilimi farilla ne akan kowane mu'mini dai wani yace baka ce wa muslimatin ba ko ko ba haka ba lafazin wa muslimatin lafazin shadhun la yashku don haka iya abinda ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama طلب العلم فريضة على كل مسلم وفي رواية على كل مؤمنين هذا هو النهاية أما علم ديك باقوة دقوة نيزم الدولي دي ما با كما علم ربانقادو كنا لما علمينا واندسكي ربانقادو أو كماشي وارروا واندسكي غنغران a wajen ilimin rabon gado kacal uku kacal biyu ma o kwararru sauran kuma yan dagaji to ya kamata kwararrun guda uku su taimaka su kara karantar da waɗannan yan dagajin domin duk da cewa muna ganin mutuwa ba kullum ake ba amma hakika ɓarnar da ake samu a ɓangaren rabon gado ba kaɗan ba ce shirme shirme da harbatumati da ake yi a wajen rabon gado wato gaskiya ba karamin abu bane mutane nawa ne kwararru akan ilimin zakka tayi wani ce a ai mun sani in shanu ne 30 ne in awaki ne 40 ne in raƙuma ne da gajiyar in kaji ne babu ba wannan kadai ba in kudi ne mun sani dinari 20 idan kayan gona ne mun sani wasuki guda 5 ba wannan kadai ba a yau duniya ta canza ga masana'antu nan kuna da kamfanonin yin atamfofi ko baka ba da kamfanonin da ke sarrafa abubuwa daban-daban shin ya kamata su fitar da zakayin musulmi ne su ko bai kamata ba hannun jari da ake ce ya kamata a fitar da zakka ko bai kamata ba duk waɗannan masail waɗanda ya kamata a ce ana da malaman da suka kware a kansu kuma suka sai da za su iya ba mutane halli in sun zo da matsalolin to irin waɗannan ba dole kowa da kowa ya sani ba amma dole ne a samu ƙwararru a cikin al'umma sun san wannan za mu zo kan wannan to irin wannan ilimin a neme shi hukuncin sa fardul kifaya idan waɗannan suka iya sun ɗaukewa wasu كما يدى ابن عبد البر اتكين جامع بيان العلم وفضله يفدي هكذا الامام النووي اتكين المجموع شرع المهذب هكذا الامام ابن تيمية اتكين مجموع الفتاوى دوسن فدي هكذا اذا كما نعم علم صناعة صناعة علم تيلا علم كافنتا علم نكراتون داكي كرش كراتون بوكو هكو تكرش كما انكو اجاكو اي فيزيكس akwai chemistry akwai biology akwai ilimin likitanci medicine akwai ilimin harada magunguna pharmacy akwai ilimin sanin tattalin arzikin kasa economics a nemi ilimin sanin tsarin siyasa political science a nemi ilimin sanin yadda ake adana bayanai na kasuwanci accounting a nemi ilimin sanin halayyar dan adam sociology a nemi ilimin sanin dokoki law a nemi ilimin sanin harshen larabci a Arabic education ko Arabic studies a nemi ilimin sanin fannoni daban-daban to wannan wajibi ne wasu musulmin su sani a wannan wasu su kware a can wasu su kware a nan abin mamaki jiya wata rana asabar a gabana ba labari ba deputy minister ta yara da mata take cewa musulmi a Ghana sune koma baya a wajen ilimi sune koma baya a tattalin arzikin kasa sune bara tafiyawa a cikin su sune maula tafiyawa a cikin su sune masu su zama cima gari take dan ana neman wanda suka kware a bara sai a je gari kaza ba zan faɗi garuruwan ba kana neman wanda suka kware a wajen rashin san aikin yi sai a je su rashin sanyin aiki a je gari kaza haka sai ta bayani sai ta bayani in ana so a ga inda wato talauci ya kai makura inda ake da yatiman zama karaba da ko miskinan zama taraba a je gari kaza duk sai ta bayani wannan ba ci baya bane ga musulmi ba bayan wannan shi ma regional minister na North shi ma ya faɗi kwatankwacin wannan yake cewa musulmi ku ne a baya a fagen ilimi ku ne a baya a matsayin bangaren kimiyya da fasaha ku ne a baya a bangaren ilimi daban-daban da ake nema don girman Allah ba zamewa kan mu fada ba shi wai musulmi wai ba shi ne ya assasa dukkan wani ilimi da ke duniyan ba yau manyan malamai na musulunci shekara 1100 da 1200 shekara 900 800 700 ba su ne manyan jagorori a ilimi ba tattalin arziki ilimin siyasa ilimin halayya dan adam likitanci da duk sauran kimiyya da fasaha har ilimin da ke bada dama a hada na'uran bomb da nuclear duk musulmi suka fara da shi amma a yau musulmi ba haka ake ba wai sai aka zama kamar yadda wani mawaki yake cewa inni tazakkar wa zikra mu'arrikatun majdan talidan bi aidina adanahu أن اتجهت إلى الإسلام في بلد تجده كالطير مقصوصا جناحه كم صرفتنا يد كنا نصرفها وبات يملكنا شعب ملكناه يتي ناتنا دا مطيم بردا مدكيما بردا دمك واتر وصبع مبوة وأن مسلمي سكر أوكا يتي دي إن كبير دي مسلمي أيو أكو إناس كي أدنيا سنزمنتو كالطير مقصوصا جناحه kamar tsuntsu ne da aka dadda kafukan shi zai iya tashi yace da yawa kasashen da muka mulka yesu suke mulkin jama'ar da mu muka yi musu jagoranci yesu suke mana jagoranci da mu muke badawa yau mu ake ba da mu muke koyarwa yau mu muke koyo da mu muke jagoranci yau mu ake jagoranta mu muka zama Allahn ba ku Allahn karbe Allah ya ba ku ku ba mu ne makon Allah ya ba mu mu ba ku ya musulmi za su gaba haka zai yi musulmi mun zama wani abu daban mu da mu ne masu yin abin da ya dace me dalili ilimi ba ma ne sana'a muna da rauni din kai ya gagara kowa yana so a ce shi ne ba mu da murya sauke kalma guda daya ko a nan Ghana ba kuke ba kuma to ko a Najeriya ma Allah ya sauƙaƙe haka ake illa ma rahima rabbuna to a nemi ilimin kimiyya da fasaha da ilimin da za a sani na rayuwa to wajibi ne akan al'umma wasu su san wannan bangare wasu su san wancan bangare saboda Allah ta'ala a cikin suratul anfali sura ta 8 aya ta 60 yace wa'idu lahum masaqatun min quwwah wa min ribatil khayli turibuna biha aduwallah wa aduwakum wa akharina min dunihim la ta'lamuhum Allahu ya'lamuhum babban malami a wannan zamani farfesa bazmul a cikin littafin sa tafsir fi talab al-ilmi yana cewa wannan ayar ta isa hujja akan wajibcin neman ilimi na boko dole ne mutane su tashi su yi ilimin boko dole wanne ban kware a can wanne ya karanta kaza wanne degree ko diploma akan kaza kowa dai ya yi abin da zai yi dole ne musu yi shi dole akwai ka'ida usuliya ko dake cewa ma la yatimul wajibu illa bihi fa huwa ma wajib da abinda wajibi bai tabbata sai da shi to shi ma wajibi ta ya za ku yi muwajaha ta dukkan kalubalen da ke fuskantar musulmi in ba da ilimi ba ta ya za ku zamanto masu kokari masu sanin ya kamata masu cin gashin kansu masu neman na kansu masu badawa masu kimiyya da fasaha masu kare martaban musulmi da musulunci in babu ilimi zai yi a shekenan dole ne a tashi a nemi ilimi ilimi na da muhimmanci a rayuwar musulmi dole ne mu gane wannan daga cikin muhimmancin ilimi ilimi ne fa ake iya amfani da shi don tabbatar da tsantsar bauta ga Allah zai kai ya bautawa Allah ba da ilimi ba bai yiwu ta ya za ka san halal da haram in ba mu ilimi zai yiwu ba zai yiwu ba ya za ka yi ka san keɓance-keɓancen musulunci da falalmunci har ka ilmantar da waninka ka dawo hankalinka zuwa ga musulunci in ba ka da ilimi zai yiwu ta yaya za a iya tunkarar kalubalen da ke fuskantar al'ummar musulmi a yau muna cikin matsala ta munana aqidu al-ghazwul fikri yana addabar musulmi a duniya kiri-kiri waɗanda ba musulmi ba suna amfani da usulubin al-ghazwul fikri suna haifar da annaqasud dakhili a cikin zukatan musulmi suna duba cewa musulunci bai da wayewa musulunci bai da maganin matsalolin rayuwa a yau musulunci ya ci baya musulunci tsohon yayi ne musulunci kaza ne musulunci kaza ne mai yasa dan mu kanmu muna da rauni a ilimi ba mu ma fahimci ma matsayin mu ba da kimar mu da kuma irin martaban da Allah ya mana a matsayin mu na musulmi bayan wannan akwai waɗansu aqaid wanda suke munharifa da manahij wanda suke munharifa ban sani ba anan Ghana ko kuna da matsalar kalakatu kun san kalakatu san kalakatu masu cewa Qur'ani zalla ne kadai suke amfani da shi ba ruwansu da hadisai balle fikin kuna da su a ƙasar Ghana ba su ko to Allah ya maku kiɗar dogo Allah ya ƙara maku albarka ya tsare maku ƙasanku daga yan kalakatu domin yan kalakatu musiba ce bayan wannan akwai matsaloli na yan boko wanda dan uwa a Sheikh Muhammad ibn Uthman hafizahullahu ta'ala yake ce masu boko aqida wanda suke kowane abu ya zo suna wai auna shi ne da boko kafin su karɓe shi a matsayin addini idan hadisi ne sai ce in ya saba wa science ko wani technology ba ruwansu da shi to irin waɗannan ana kiransu al-asariyuna da larabci ko kuma modernist ko modernism masu aqidar modernism ta yi kuna da su a nan ƙasar kun ba ku da su Allah ya muku jadar dogo bayan wannan kuna da dadaddiyar matsala a cikin ku nan ko da yake lalurar da ke tsakaninku lalurar da kuke fama da ita a Ghana ta sa dole ku yi hakuri da wani sashi na matsalar amma ko matsala ce ko an ji ko an so matsala matsalar shi'a kowa ya san ta matsala ce domin addini ne mai cin gashin kansa musuluncin nan daban shi kuma wani abu ne daban saboda komai na musulunci an sha bamban tsakanin waɗanda aka tara su a lemar sunni da kuma waɗanda suke lemar shi'a sunnin nan da ɗariƙar su da izalar su da salafiyar su duk ma ka je ma sunnin ne lema babba can kuma bangare ne daban ashe ka ga matsala ce kuma kuna da ita to ya za a yi a gaya wa mutane a ilmance ba zagi ba ba cin mutunci ba ba batanci ba ta hanyar ilimi a gaya wa mutane ga kurakuran da ke cikin wannan abu in babu ilimi zai yi ba zai yi ba ta yaya ne za ku iya magance matsalar koma baya da kuke da ita a cikin tattalin arzikin ku domin a gane an ce ku ne a baya ku kuke da karanci na tattalin arziki to yaya za a yi ku samu ku magance matsalar tattalin arziki in babu ilimi maganar siyasa wadda aka ce an bar ku baya ba ku da tabcewa a cikin harkar gudanarwar kasar nan shi yasa ba a da ana cewa ku ne kashi 35 bisa 100 na dukkan al'ummar Ghana amma yanzu sai aka ce ku goma wai duk wai wai kashi 15 ne da dubo 6 na al'ummar bisa 100 na al'ummar Ghana gaba daya domin an san cewa ba ku da tabcewa ba ku da wanda zai je faɗi magana a madadin ku da za ku magance wannan matsalar in ba ta hanyar ilimi ba bayan wannan ga matsala ta mutuwar zuciya a tsakaninmu musamman ku nan kuma shi da irin su tamale wanda suke nan ne Hausawa suke sosai duk inda ba Hausa yake mai ban Haushi ne shi dai baya son ya tsina nama kanshi wani abu bai son ya cas ballantana as ya fi son ya zauna san gangan bakin da Allah ya tsaga baya hana shi abinci yana da talauci matarsa ɗaya da kirke ce ta ita sai ce wai an ce wai annabi ya ce wai in talauci ya dame ka wai ka ƙara mata sai dai ya ƙaro ta biyu ya ci ba ke ƙaro sai ya zama zo wato zulumatin babu hafo ka babu shi ke nan ya ƙara ta farkwashewa ya tsobe ya lashe ya tsumbure ya tukurkure haka nan bai ba da ba ba kuma a bashi shi ke nan sai ya koma kullum bola yake a cikin al'umma ya za mu magance wannan matsala idan ba da ilimi ba bayan wannan ta yaya za mu iya wa juna kyakkyawar wakilci in ba da ilimi ba zai yiwu ba zai yiwu ba sai ta hanyar ilimi bayan wannan ta yaya za mu iya bin umarnin Allah da umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama in ba da ilimi ba zai yiwu ba zai yiwu ba tun da haka ne kuma na ga na dan jamu da nisa ya kamata in kokari in takaita mun ko duk da cewa asali yanzu ina jin da ya kamata a ce na yi rabi to amma zan kokari dan takaita a dankanin lokaci insha Allah ta'ala wani ilimi za a nema kuma ya za a neme shi wannan ita ce mas'ala ta gaba babu shakka ilimin tauhidi shine gaba da komai domin wanda ya rasa tauhidi ya rasa komai kamar yadda Ibn al-Qayyim al-Jawziyya yake cewa tauhidi shine gadan bayan musulunci in ka balle ka sare tauhidi ka bar musulunci empty babu komai da haka tauhidi shine asali in yadda za a yi za mu nace mu kafe mu doge mu cirje wajen karanta da tauhidi da aqida dole ne da mun ba shi ba komai bayan wannan ilimin qur'ani da hadisi da maganganun malamai a cikin littafin fiqh wajibi ne a koya karancin qur'ani ba kawai a tsaya akan gardanci ba ka haddace qur'ani shikenan a'a bai isa ba ka haddace qur'ani ka san ulum din sa ilmin tajwid yana da muhimmanci ilmin asbabun nuzul ilmin nasikh wal mansukh ilmin lugha ilmin mubhamat na alqur'ani duk irin waɗannan ya kamata a san su ulumul qur'ani kenan dole bayan wannan a hadisi kana buƙatar tsoron ilimin hadisi da fasaransa da kuma mustala na ilimin hadisi riwayatan wa dirayatan kana buƙatar ka san wannan a littafin fiqh littafin malikiya su suka shahara ko a nan kasar kamar yadda a Najeriya ma haka ne kar mu guje musu mu karanta al-akhbari littafin al-ishmawi al-qurtubi yahudi ya yaqulu aya qurtubi yudari al-murtaji masubat al-ghaffari ko mu karanta wannan dan wakan mu karanta Ibn Rushdi manzumat Ibn Rushdi mu karanta Ibn Ashir littafin Iziyya littafin Risala littafin Ashal al-Masalik Askari kenan littafin Misbah al-Salik wato Ashal al-Masalik ba shine Askari ba Irshad al-Salik shine Askari ko kuma littafin asalul masalik min sharh misbahus salik shi dalilus salik sa karabul masalik su mukhtasar mu karanta su littafaine na fiqh mu karanta mu kuma san wato usulul fiqh da alqawaidul fiqhiyya domin da wannan ne zamu iya sanin yadda zamu istinbati da wannan ne zamu ibada fatwa da wannan ne zamu iya fahimtar bayanai da malamai suka yi in sun yi sabani wani ra'ayi zamu dauka wata fahimta zamu bari bis sai ta wannan ilimi mu san ilimin lugha domin qur'anin nan balarabe ne musulunci nan da larabci aka saukar da shi dan haka duk wanda yake zai bautawa Allah zai yi ilimin da har zai iya koyar da wani amma ba zai iya fahimtar larabci ba to wannan ku gaya mashi yana yaudaran kanshi dan haka dole ne a koyi ilimin lugha al-arabiyya bayan wannan a san sirar sirar nan na da muhimmanci ilimin tarih domin musamman shi'a ta hanyar gurbata tarihi ne suka yaki aqidar ahlus sunna sai su kawo maganganun da ba gaskiya ba a tarihi sai su ce ya faru in baka da ilimin sirra ya zaka ka sani sai zaka sani muna da bukatar sanin ilimi na hawala shakhsiya domin na wannan ne zamu yi fahimtar yadda zamu yi mu'amala da mutane da kuma yadda zamu ilmantar da su da yadda zamu yi musu da'awa bi hasbi halihim wa ahwalihim wa ilmihim wa manzilatihim sannan kuma muna da bukatar mu san duk wani ilimi da zai iya zama da'am gare mu ko mudi'im gare mu ta yadda zai taimaka mana wajen fahimtar waɗansu ulum din kamar irin wannan ilimomin da ake karantarwa a makarantun zaure na waƙe-waƙen nan wallahi mufida jiddan kamar misali irin su wannan littafan kamar irin su wato ashariya wutriya da sauransu duk da cewa mun sani akwai kurakurai a cikin wasu misali musamman ma al-burda burdatul madini akwai matsaloli da yawa na aqida akwai abubuwan da gaskiya mutum ya yi imani da su ya yarda da musulunci a cikin burdatul madini da haka wannan na da matsala kwarai da gaske da haka kamar ne a majalisun da yake karantarwa a zaria duk muna karanta fan waken nan amma ban da al-burda ba wanda zan karanta shi al-burda saboda wahalar gaya wa mutane matsalolin da ke ciki ita kanta wahala ce mutum gashin kanta kuma tunda akwai badi ba dole sai mun karanta ba sai mu karanta badamasi mana akwai badamasi akwai ibnu durayd ko ba haka ba akwai hamziya ko ba haka ba akwai zuhudu akwai ishiriniya ko da yake ishirinin ma akwai wadansu abiyat masu dan kurakurai amma ba zai ba su guda biyar ba a duk cikin ishiriniya tun daga khalilai yauja bil muhassab wanzila wala tabghiya an haythi mutahawwala tun daga nan har zuwa wato fadin sa inda yake cewa idan dinu lam yakmul fala kanat ad-dunya karshan wato ishirin kenan gaba daya ka iya cewa baiti biyar ne zuwa bakwai masu kurakurai dan wannan dan akalliya din za a fasa karanta shi bayan akwai karantar da lugha da yadda za a fassara kalmomi a cikin sa ga irin su wutriya ga irin su ashariya ga irin su al-mu'allaqat as-sabq wato shu'ara kenan ga su muqamat al-hariri tun daga ainihin wato muqama ta daya bayan muqaddima zuwa muqama ta 50 wadda karshen kenan duk wannan littafin dalibai ilimi na bukata su karanta domin ta haka ne kawai mutum zai iya zama yana shirye yana shirye da tunkar duk wani kalubale na ilimi idan ba baka da shi baka da shi faqidu shay'in la yu'tihi akwai aqida a tsakanin mu ahlus sunna musamman matasa ta cewa baka bukatar littafin fiqh wannan kuskure ne Sheikh Al-Albani rahimahullahu ta'ala Muhammad Nasiruddin kenan an yi nakali Muhammad Eid Abbasi a cikin bid'atu ta'assub al-mazhabi yayi nakali daga Albani an tambaye shi yaya mutum zai koyi ilimin addini a wannan zamani ya bayyana bayan ya wadansu bayanai masu yawa yace ta hanyar fiqh mazhabobi da shi za a koyi ilimi saboda haka karka ka ci baya ka dauko akhbari kana karanta masha Allah karanta shi ma wai masha Allah kana yi inda malam ya ga wannan gurin ya faɗa ma hadisi karara sai baka bayani ko baka ba sai a gaya maka abin da yake shi ne ya tabbata a ce Allah ya ji malam ya ji kanshi wannan ba reni ne ga malam ba ƙara daukaka darajar malam ne da izinin Allah saboda ka tabbatar wa malam matsayin shi na insan wanda yake mai kuskure kuma wanda dama ba ma'suri tunanin karka daukar manyan littafai baka wuce akhbari ba baka wuce arba'un an-nawawi ba ko umdatul ahkam ko bulughul maram sai mu ganka da sharhus sunna na al-imam al-baghawi ko mu ganka da muwatta rike kana yawo ko mu ganka da littafin bukhari wallahi tallahi yaudara ba ka taba samun wani ilimi na kirki ta wannan hanya a masallaci za a iya sa wa'annan littafin a karantar wannan wayar da kai mutalin amma kai da kake so ka zama dalibin ilimi mai karantarwa yaudarar kanka za ka yi ba kai kasa ba ka tafi sama sama kana sama ba ka da foundation in ka rikito ka rabto kada za ka yi warwar ka yi lambi crashing ko ba za ka iya miƙewa ba saboda haka dole ne mu san wannan bayan wannan ku karanta littafin alƙaulul mufid fil ijtihad wa taqlid da kuma adabul talab na al-imam shaukani guda biyan nan kuna iya karanta bid'atu ta'assub madhhabi na shi muhammad eid abbasi domin ku iya fahimtar muhimmancin karanta littafin da malamai suka rubuta baka ga dinin nan kawai a yau kace baraka da ramar qur'ani da sunna to me ka sani a qur'ani da sunna wani ilimi ka sani game da shi kana buƙatar isti'ana da wayannan kananan littafai kana nan kana har sai ka zama ganiyun anhu anha ka aje suka komawa ilmul kitab wa sunna din kai da kanka amma la budda min ta'assub sai ka bi a hankali kana bi mataki mataki shi yasa Allah ya jika bakar abdullah abu zaid rahimahullahu ta'ala ya rubuta littafi kuna da shi a wannan kasar hayyatu talibul ilm kuna da shi to wannan littafin ya kamata duk wani majalisi na ilimi a kan shi na san dai yana dan wuya saboda mukaddimarsa sai ka shirya mata amma duk da haka yana da muhimmanci a daure a dage a karanta dalibul ilm kitabul ilm na Sheikh Al-Uthaymeen yana da kyau mu karanta don ku fahimce sai kamata mu nemi ilimin nan ilimin nan ba baragada bane ba yadda mu gada ma zamu koyi shi ba akwai tsari da ya kamata mu bi don mu koyi shi yana da kyau ya ku ƴan uwa na ɗaliban ilimi a wajen neman ilimin mu tsarkake zukatan mu ne don Allah al-ikhlas duk abin da zamu yi ba don Allah ba to Allah baya buƙatar shi ran da aka waye gari kai din nan ka fi ba da muhimmanci akan furubul kifaya akan furubul ayun ko furubul aini to alama ce ta ikhlasin ka akwai abin tambaya cikin sa ran da yazo baka jin tsoron ba da fatawa kullun kana ma Allah Allah tambaye ka haza halalun wa haza haramun ran da aka waye gari ka zama haka akwai alama ta rashin ikhlasi a cikin ilimin ka dan magabata tsoron ba da fatawa suke in ana zaune tsakanin sahabbai ko tabi'ai mutum uku ko hudu sai wani ya zo ya tambaya ya tambayi wani sai ce ka tambayi wani in aka ta yace ka tambayi wani kowa yana gudu kar a tambaye shi amma ko yanzu Allah Allah kace kar a tambayi wani a zo wurin ka to wannan matsala ce kwarai idan ya zama kai ne san jahiliya ne a cikin dukkan masail na addini kai kana son kai jahiliya a cikin to wannan ma alama ce ta baka da ikhlasi in ya zama kullun kana kokarin kutsawa cikin abin da ake kira al-gara'ib ko gara'ibul ulum to wannan ma alama ce gara'ibul ilm to wannan alama ce ta rashin ikhlasi kullun kana so ka zo da sabon abu bako ka kawo shi dubuliya kamar yadda malamai ke kira dubuliya kullun ne a ce ka zo da sabo kai ka fara buga bomb a kuma shi akan matsala kaza to wannan alama ce ta rashin ikhlasi haka nan ran da duk ka zama kana saba wanda dan kun yi saba ne da shi akan masail furu'iyat furu'iyat ba masail akadiyya ba masail na furu'a na fiqh sai zama kana mai kallon shi sakare ne ko jahili ne ko dan bid'a ne ko ka kulla alwala wal bara'u akan sabani na masail fiqhiyat to wannan alama ce ta ba don Allah kake ilimin ka dole ne mu mayar da himma wajen neman ilimi mu tsayar da tunanin mu wuri daya mu kasance masu hakuri da dauriya akan neman ilimi ko mu zama to masu yin addu'a muna roƙon Allah ya ba mu ilimi mai albarka kuma mai amfani kuma ya zamanto mu nisanci saban Allah domin duk ilimin da ba a nisanci saban Allah ba ba a samu shi ya albarka ko da an samu shi bayan wannan dole ne mu tsara haƙoƙin malaman mu duk masu karantar da mu tsara haƙoƙin su mu taimaka musu mu tallafa musu mu tsara mutuncin su in mun ji an shiga cikin mutuncin su mu ce a'a ba gaskiya bane mu kare su kar me da wani ya zage su ko ya yi musu wata giba ko wani abu na cin mutunci kar me da wani duk inda muke mu girmama su kar mu zaman mu muna daukan su ai da abu dai muke dan kawai sun zo sun karantar da mu ba dan kawai bane a harkar ilimi dole mu zaman to mun kiyaye haƙoƙin su mu kiyaye bukatun malam kada ya zaman to malam ya karantar da mu awa biyu ya gaji ya je gida zai huta kuma sai mu je mu tasallama gare shi ko kuma yazo ya karantar da mu ayi sallar isha kuma ya buɗe shi a bakin kofa bai taba ta bure mana zuwa wajen iyalin shi wanda ba mu tsara haƙin malam ba ko kuma muna tambayar da zamu yi malam ko mu za mu yi daukan waya mu buga mu ce dalibin ka ne wane yana da ina tambaya ne malam an bani izini in yi ba za ni aka bo sai mai tax malam bai da hukuncin ka ba wannan rashin kunya ne kuma rashin ladabi wannan ba mu kiyaye haƙin malami ba bayan wannan dole ne mu siffantu da ado na majalisi da yadda ake zama majalisi adabul majlis domin in ba mu kiyaye wannan ba ilimin mu ba lalle zama mai albarka ba dole ne mu kiyaye ladabin tambaya kar mu rika tambayan malam da nufin mu kure shi dole ya zamanto duk tambayar da zai yi malam za ne mashi ne don Allah kuma da nufin mu amfana kar ya zama mun je majalisin malam wani ya faɗi kaza shi ba mu tambaye shi ba sai mu zo mu ce malam me zaka ce akan kaza a nan wurin domin mu ji zai saba ma wancan ko zai faɗi ni daya wannan dalibai na da irin wannan gulman da haka fadan da jawo fitina cikin du'at musamman ma ahli sunna to wajibi ne mu ji tsoron Allah mu kiyaye wannan dole ne in muna son ilimin me zan mai amfani mu zamanto masu bi sannu mataki mataki wajen neman ilimi at-tadarruju ya zamanto bayan wannan sai wancan bayan wancan sai wannan mutumin da ke alari kar a kuya mai risala wanda ya kai risala kar a ce dauko muktasar dan arba'un an-nawawi kada ya shiga cikin umdatul ahkam mataki mataki wanda ilimin sa na hawo bai fi karfin a kuya mai wannan yar kasidar ne baituka 18 a ya talibal i'rabi dunaka jumlatan min arufiha allaftuha laka fi shi'ri wanda bai wuce wannan ba kar a ce za ku a mashi ajrumiya wanda bai wuce ajrumiya ba kada ya je mulhatul i'rab wanda bai wuce mulha ba kada ya je wato lamiyatul af'al wanda bai wuce lamiya ba kar mu gan shi na karanta alfiyat ibn malik don ba aikin shi bane kowanne da tadarruji mataki mataki ne in ba ne haka ba ilimi ba zai samu ba in ma ya samu za mu samu matsala dole ne mu nisanci wato dogaro da littafi kawai ka zaman to su hufi kutubi ba ruwanka da malam ka dan je yar kulliya ka iya larabci za ka iya cewa akramukallahi kaifa haluka hayyakallahi yau da kai ka dauko duba da man littafai sai ka tabi da kanka kana bi kana karantawa kana hada da sauraron kasar sai ka je kai wa'azi akwai yiwuwar hakan ya amfani wani lokaci amma da sharadin kana hada da zuwa gaban malam in ko wannan ne hanyar karatunka to ina tabbatar maka wata ran za ka yi banna bannan ka kuma da waya ta gyaru gashi ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya bada fatawa akan jahilci akai amfani da fatawar duk zulubin da aka dauka yana kan shi don haka dole ne ka sani sannan wajibi ne dalibin ilimi ya nisanci yin karatu daga wanda bai da kwarewa duk abinda zaka koya ka koya wajen wanda ya kware in fiqh ne akwai malamin fiqh in hadisi ne akwai wanda ya iya hadisi in tafsiri ne akwai malamin tafsiri in tajwidi ne je kawurin sa in lugha al-arabiyya ne akwai kwararre kowanne akwai wanda zaka iya zuwa wurin sa idan baka koyi ilimi wajen wanda ya iya ba zaka samu matsala shin kuna da labarin cewa wata rana al-Imam Shafi'i rahimahullahu tabaraka wa ta'ala ya kai ziyara gidan al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala Imam Ahmad dalibin Imam Shafi'i da gari ya waye kwana mai sai matan Imam Ahmad suka dan yi korafi suka ce kai ba ka ce Muhammad ibn Idris malamin ka bane yace eh to kuma mun ga wani abu da ya babu mamaki har guda uku me yayi suka ce ya zo mun bashi abinci ya cinye tas bai rage ba ka san ba ko yana daga abin da zai jama kansa kadahi a kansa a kawo abinci ya suka kwano yunwa ta koyo shi kenan komi abu na biyu da yake yamun laili ba bacci kawai ya abin shi malami kuma irin wannan a ce baki yamun laili akwai matsala abu na uku bayan ya yi baccin da aka kira sallar asuba bai ba ya alola ba sai ya tafi masallaci ya sallah haka malami ya yi wannan sai Imam Ahmad ya ce to zan tambaye shi inji da aka tambaya Imam Shafi'i sai ya ce na cinye abincin ne saboda ina fatan in samu albarkar gidan Ahmad bin Hanbal ban yi kiyamun laili ba saboda na tsaya ina muzakara ne cikin ilimi domin muzakara cikin ilimi ya fi muhimmanci akan kiyamun laili na uku ban ci a kawo ruwan alwala ba domin ban yi bacci ba ko gengedi ban yi ba na tsaya ne tun farkon dare har karshen shi ina yin tunani game da hadisin dake cikin wato hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yake zuwa wani gida ziyara akwai wani yaro da ake mashi alkunya da Abu Umair yana da wani dan tsuntsu ana ce mashi Nugair to manzon Allah sallallahu alaihi wasallama in yaje sai ga yaron da wasa da tsuntsu rannan sai yaje gidan sai bai ga tsuntsu ba sai ya ce ma yaron ya Abu Umair ma fa'ala Nugair ya kai Abu Umair me ya samu tsuntsun ka Nugair sai yaron ya fashe da kuka ya ce mata ya mutu to wannan ibarar ya Abu Umair ma fa'ala Nugair wannan sai da Imam Shafi'i yayi istikhraji yayi istinbatin alf masail alf mas'ala mas'aloli dubu da na ilimi to kai kaza da kuma shi kawai kana sai da gore kadai to ya za yi zai yi hayya Allahu shuyukha zai yi wa dole sai a yi inna mal ilmu bi ta'allum to wannan ina jin ya kamata in tsaya haka in kyale bangare na biyu na muhadara ina ganin muka tsaya haka dai akan da ilimin shikin da abinda ya kamata in fadi a bangare na biyu wanda walama takamakin na farko din shine yadda zamu amfani da wannan ilimin wajen yin da'awa musamman a kasar Ghana ko musamman a Kumashi domin da wannan ne wajibi kuma dole a samu wanda za su dole a samu rijalu ha dole in ba a samu ba za a samu matsala to amma babu laifi mu tsaya nan ko mu roki Allah tabaraka wataala ya ba mu ilimi mai amfani mai albarka ku yi hakuri daga jami'a nake na saba yin magana saboda haka ban saba yin muhadara awa ɗaya ba akalla dai awa ɗaya da rabi wanda yanzu nayi ina gan saura minti ɗaya awa ɗaya da rabi kuma don haka ina ganin dai ya kamata mu tsaya haka watakila randa duk Allah ya bani iko na sake shigowa kasar Ghana to sai in zo in karasa muku wannan muhadara ta yau insha Allah domin ban karasa ta ba na dai rabin ta saura rabi amma insha Allah inda rai da lafiya abin bashi zan cika ta insha Allah in ban cika a Kumashi ba zan cika a wani garin ko wani bangaren na wannan kasa in nazo in ma ban yi haka ba dai na cika ko da a ƙauyen mu na Dogarawa ne a cikin Zaria ko da ko cikin gida na ne insha Allah ina roƙo Allah ya mana muwafaka Allah ya samu dace Allah tabaraka wataala ya kara mu wannan gari albarka ya bashi wato kiyayewarsa ya kara tabbatar da da'awa ta sunna ya karfafi yan uwa masu kokarin karantar da al'umma Allah tabaraka wa ta'ala ya samu cikin waɗanda suke karatu kuma suke karantarwa bayan sun yi aiki da abin da suka ci dole ne da ƙarshe in yi godiya ta musamman ga su yan uwa musamman jagorori na wannan masallaci Masjidul Furqan lid'awati salafiyya waɗanda suka ɗauki ɗawainiyar zuwa su tarbo ni bayan na sauka a mota sa'annan kuma suka zo suka ta nuna min garin Kumashi ta yadda yanzu ni ma za a iya ba ni sarauta don na san garin sosai suka dauke ni suka kai ni wurare da yawan gaske Allah ta'ala ya saka musu alkhairi kuma Allah ya bar zumunci Allah ya taimake mu subhanaka Allahu wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh na'am